Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya da fatan kuma masu azumi an yi safarin lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 28 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Safilu da kanin labarai.
To Ibrahim Jeli tana mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta yi alƙawarin bayar da tallafin sama da dala Amurka miliyan 100 ga kasar Ghana. Prime Minister Isra'ila ya dage shirin sa na yin garan bawul a bangaren shari'ar kasar sakamakon zanga-zanga da yajin aikin da ma'aikatan kasar suka yi don nuna adawa. Haka kuma za a ji cewa katafarin kamfanin mai na Saudiya Aramco zai zuba jarin biliyoyin daloli a masana'antar sarrafa man fetur ta kasar China.
To kanin labaran kenan kamar yadda aka ji a babin rahotanni za a ji yadda kasar Ghana ke dokin samun gudummawar tsaro daga Amurka albarkacin ziyarar Kamala Harris.
Amerika ta sani da take kokarin yaki da ta'addanci da kuma bunkasa democracy, don haka wannan matakin na ganin kamar zai taimaka kwarai musamman ga kasashen mu.
Za kuma aji cewa a Najeriya hukumomi sun lura cewa shirin nan na gyara halin yan Boko Haram da suka mika wuya na taimakawa wajen karya lagon kungiyar. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya koko ranar Talata dai wanda Ali Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Za kuma aji karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan azumi. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Jiya Litinin mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta yi alƙawarin bayar da tallafin sama da dala Amurka miliyan 100 ga kasar Ghana, ta kuma jaddada cewa muradin Amurka a kasashen Afirka ya wuce yin gogayya da kasar China a rana ta farko ta rangadin da za ta yi na tsawon mako guda a nahiyar. Harris ta faɗi Jiya Litinin cewa Amurka ba za ta bayar da tallafin sama da dala miliyan 139 waɗanda akasarin su za su taimaka wajen daƙile tashin hankula a yankin Sahel, inda 'yan ta'adda ke ci gaba da addabar yankin. Ta yi wannan magana ne a Jubilee House fadar shugaban kasar Ghana tare da shugaba Nana Akufo-Addo. Don taimaka wajen magance barazanar tsatsauran ra'ayi da rashin zaman lafiya, a yau ina farin cikin sanar da tallafin dala miliyan 100 ga kasashen Benin da Ghana da Guinea da Cote d'Ivoire da kuma Togo, in ji ta. Harris ita ce babbar jami'ar Amurka ta biyar da ta ziyarci nahiyar a bana, kuma ta yi watsi da sukar da ake yi wa Amurkawa na kallon kasashen Afirka ta hanyar gasar da ke tsakaninsa da China, wadda ta gina manya-manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa da kuma ba da rancen biliyoyin daloli ga kasashen Afirka a cikin abin da mafi yawa ke kallo a matsayin gasar neman dama. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya dage shirin sa na yin garan bawul a bangaren shari'a kasar sakamakon zanga-zangar da aka yi akan titina da kuma yajin aikin da ma'aikatan kasar suka yi na adawa da shi. Netanyahu ya ce ya ba da umarnin dage dokar da ke da cece-kuce har zuwa lokacin dawowar Senate, wato majalisar dokokin Isra'ila, domin ba da dama a tattaunawa ta gaskiya da yake bayyana ta a matsayin hanyar kaucewa yakin basasa. Netanyahu ya alƙawarin cimma tabbatacce yarjejeniya yayin zaman majalisar wanda zai fara a ranar 30 ga watan Afrilu. Shirin Prime Minister ya buƙaci da a ƙara ƙarfin ikon majalisar dokokin ƙasar ciki har da naɗa alƙalai da 'yancin yin watsi da hukuncin da bai gamsu da shi ba. Wani mai sharhi akan harkokin soja na ƙasar Ukraine, Ole Zadonov, ya bayyana sanarwar da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bayar na tura makaman nukiya da aka kirkiro ta dabarar zamani zuwa kasar Belarus da nufin yin tasiri ga yanayin da ake ciki na fagen daga da kuma tilastawa abokan hulɗar kasashen yammacin duniya su rage samar da makamai da kayan aiki a matsayin barazanar amfani da makaman nukiliya, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Associated Press ya bayar da rahoto. Ukraine tana baiwa wuraren samar da wutar lantarki mafi girman kariya, ta hanyar boye kayan aiki a ƙarƙashin ƙasa yayin da take gyara na kusan dala biliyan 1 da aka lalata kayayyakin makamashinta daga harharen da jiragen saman rashi ke kaiwa in ji wani babban jami'in masana'antu an bayyana garin Avdiivka na ƙasar Ukraine a matsayin wani wuri da jami'an ƙasar ta Ukraine suka kira wuri mafi muhimmanci da aka lalata yayin da ƙasar Rasha ta karkata alaƙar wato akalarta zuwa can bayan yunkurin kama Bahmut da bai samu nasara ba
to an jima kadan Sarbilu zai saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu kasar Ghana inda gwamnatin Amurka ta yi shelar bayar da tallafin samar da tsaro na miliyan 100 wato dala miliyan 100 ga wasu kasashen Afirka ta yamma masu iyaka da teku da suka hada da Ghana da Togo da Guinea da Benin da kuma Cote d'Ivoire mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ce ta sanar da wannan tallafin yayin da take ziyarar wuni uku a Ghana wakilinmu daga Kumasi Hamza Adams na dauke da rahoton
To help address the threats of violent extremism and instability, today I am pleased to announce $100 million in support of Benin, Ghana, Guinea, Cote d'Ivoire, and Togo.
Wannan ne jawabin da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta gabatar yayin da suka gudanar da taro da manema labaru a zauren Banke Hall a fadar shugabancin kasar Ghana a inda ta jaddada matakin da gwamnatin Amurka ta dauka wajen karfafa tsaro a yankin Afirka ta yamma tana mai cewa domin magance matsalan aika-aikan yan ta'adda tare da rashin daidaituwa a yau ina farin cikin sanar da tallafin miliyan 100 na dalar Amurka domin taimakon kasashen Benin, Ghana, Guinea, Togo da Cote d'Ivoire Kamala Harris ta kara da cewa
Last week, President Joe Biden announced a strategic plan for coastal West Africa as
A makon da ya gabata shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da wasu dabarun Amurka kan kasashen Afirka ta yamma masu iyaka da teku a matsayin wasu matakan da ya dauka wajen kiyaye tashe-tashen hankula tare da tabbatar da zaman lafiya a yankin a yau wannan sanarwar da na fitar zai taimaka wajen inganta wannan matakin injita
announcement that I've just made will help implement
Taimakon Amurka din na zuwa ne a daidai lokacin da wasu kasashen da ke yammacin Afirka ke fama da barazanar yan ta'adda tare da kokarin da Rasha ke yi wajen karfafa huddata da wasu kasashe a yankin koshin wannan taimako ta fannin tsaro na Amurka zai ba da gudunmuwa wajen dakile yunkurin ta'addanci a yankin Umar Sanda Ahmad mai sharhi kan harkan tsaro ya ce
Ni Amurka na sa wurin su yi tsayayyakin yaki na ta'addanci wanda sojan ake amfani da su ma ana garashi sannan ga kuma daga can suna kan aiko instructor yo mutum su tare mu exercise kuma officers ne na zuwa can garu kansu kurin da suka kware kwarege su kara ilimin yaki da terrorism ba
sai dai naji ta bakin wasu al'umman Ghana bisa wannan mataki da gwamnatin Amurka ta dauka na karfafa tsaro a yankin
tunana na fiu iya abinda muka gani dai mun san cewa Amurka kasa ne da take kokarin yaki da ta'addanci da kuma bunkasa democracy don haka wannan matakin na gane kamar zai taimaka kwarai musamman ga kasashen mu abinda ya kama kasan Ghana Cote d'Ivoire da Benin da sauran dai kasashen duka saboda yanzu haka ana batun ta'addanci da dama kuma yana sa mu cikin fargaba tunda America ta ce ta yi dai to muna godiya
sunana Abdul Lamin wannan taimako da America za ta baiwa Ghana da wasu kasashen Africa tamkar za ta taimaka makanta saboda ko su mutanen America da suke zuwa Ghana domin mai yawon bude ido
ana sa ran cewa yau talata ne mataimakin shugaban America din za ta gabatarwa matasa jawabi kuma za ta ziyarci gidan adana bayanan tarihi da ke birnin Cape Coast inda ake sa ran za ta yi jawabi akan illar da safarar bayi ta yi wa nahiyar Afirka Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
to gaida Hamza ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Safilu da kashi na biyu na labaran duniya
Yan sanda a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun ce wani dan bindiga da ya kashe kananan yara uku da manya uku a wata makarantar Kiristoci a ranar Litinin ya gudanar da aikin sa ido kafin ya kai harin. Shugaban yan sandan birnin Nashville, John Drake, ya shaida mana neman labarai a yammacin jiya Litinin cewa dan bindigar wanda yan sanda suka harbe shi ya zana taswirar makarantar daki-daki game da bayanan dukkan hanyoyin shiga. Ya bayyana wanda ya harbin a matsayin Audrey Hale mai shekaru 28 wanda tsohon dalibi ne a makarantar Hale ya bar bayani da sauran rubuce-rubuce waɗanda masu bincike ke dubawa a cewar Drake. Don Aaron, mai magana da yawun hukumar 'yan sanda, ya ce maharin yana ɗauke da aƙalla bindigu masu sarrafa kansu guda biyu da kuma bindigar hannu. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗi jiya Litinin cewa wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai a wajen ma'aikatar harkokin wajen ƙasar a Kabul babban birnin ƙasar ya kashe aƙalla mutane shida tare da jikkata wasu da dama. Wasu shaidun gani da ido sun shaida muryar Amurka harin ya afku ne a kusa da wani shingen binciken jami'an tsaro a daidai lokacin da ma'aikatar ke barin ofisoshinsu zuwa gida. Kakakin 'yan sandan Kabul Khalid Zahdan da aka nada kungiyar Taliban ya bayyana cewa akwai jami'an tsaro uku daga cikin waɗanda suka jikkata. Wata kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa da ke ƙarƙashin ikon ƙasar Italiya da aka fi sani da emergency ta tabbatar da cewa cibiyar aikin tiyata da ke kusa da ita ta karɓi majinyata 12 da suka jikkata ciki har da wani yaro yayin da wasu biyu da abin ya ritsa da su tunda suka mutu da isarsu. Kamfanin zallancin labarin Reuters ya bayar da rahoton cewa kungiyar ta'addanci ta Daesh ta ɗauki alhakin wannan mummunan harin wanda shi ne hari na farko da aka kai tun bayan da aka fara azumin watan Ramadan a makon jiya a ƙasar ta Afghanistan. Daga ƙarshe katafarin kamfanin mai na Saudiya Aramco zai zuba jarin biliyoyin daloli a masana'antar sarrafa man fetur ta ƙasar China ciki har da gina sabuwar matatar mai. Sanarwar ta ranakun Lahadi da Litinin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da kamfanin ya samu ribar sama da dala biliyan 160 a shekarar 2022. Aramco zai samu ribar kashi 10% na kamfanin Rockshen Petrochemical Company Limited na ƙasar China wanda farashinsa ya kai dala biliyan 3.6 a ƙarƙashin yarjejeniyar tallace-tallace na dogon lokaci. Aramco zai samar da gangar mai 480,000 a kowace rana ga wani reshen kamfanin Roheng da ke da babbar cibiyar tace sinadarai ta ƙasar China. A ranar Lahadi da ta gabata, kamfanin Aramco ya ce zai gina sabon matatan mai da sinadarai a arewa maso gabashin ƙasar China ta hanyar haɗin gwiwa.
A gaida Safilu Hashin Gumil da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu. Hukumomi a Najeriya sun ce shirin nan na gyara halin mayakan Boko Haram da suka miƙa wuya na taimakawa wajen karya lagon kungiyar. Kalaban hukumomin na zuwa ne yayin da aka yi bikin yaye tsofin 'yan kungiyar ta Boko Haram su kusan 600 a makon da ya gabata. Sai dai ƙwararru na cewa akwai buƙatar su ma al'umomin da suka fuskanci hare-haren mayakan a sama musu wani shiri makamancin wannan. Kamar yadda za ku ji a rahoton Timothy Obizu wanda abokin aikinmu Mahmud Lalo ya fassara.
Wannan rukunin tsofaffin mayakan kungiyar na baya-bayanan da suka aje makamai tare da miƙa wuya sun samu horo ne a fannoni da dama da suka hada da mai da su cikin hayyacinsu da soya musu tunani ƙarƙashin shirin na gyara halin da ake wa lakabi da Operation Safe Corridor. A watan Yuli shekarar 2016 hukumomin Najeriya suka kaddamar da wannan shiri da zumar cirewa tsofaffin mayakan kungiyar mummunar ƙidar da suka runguma a da. Uche Nabuehe shine jagoran wannan shiri.
Based on the therapeutic interventions, this set of clients.
Yace bisa ga irin horo da suka samu, yanzu waɗannan mutane sun zama nagari. Fiye da yadda lokacin da suka zo wannan sansani, kuma sun samu ƙwarewar da za a iya yaye su, su kuma koma cikin al'umma. Hukumomin sun ce uku daga cikin mutanen da aka yaye daga Niger da Chad suka fito. Yayin da sauran kuma 'yan Najeriya ne daga jihohin Borno, Adamawa, Yobe, Zamfara, Neja da Nasarawa. A lokacin da ake bikin yaye su tsofaffin mayakan sun nuna nadama tare da neman afuwa da yin alkawarin rungumar zaman lafiya a yankunan da za su koma. Mai fashin baki kan sha'anin tsaro Sanata Regbo ya ce shirin zai taimaka amma akwai buƙatar a yi taka tsantsan.
Repentance or whatever is in the things of the is a thing of the mind.
Yace tuba wani abu ne da ke zuciya. Wani zai iya ce maka ya tuba saboda wani yanayi da ya tsinci kansa a ciki. gaskiya wannan shiri ne mai sarkakiya. Shin ana tasirin sa yake? Shin ya hana kungiyar diban sabbin mayaka? To sai dai hukumomi sun ce akwai dubban tsoffin mayakan da aka yaye karkashin wannan shiri tun daga shekarar 2019 kuma sun zama mutane na gari a cikin al'umma. A shekarar 2021 hukumomin jihar Borno suka yi kiran da a sake yi wa shirin garan Bawul. Suna masu cewa akwai yiwuwar tsoffin mayakan su zama masu kwasar bayanai suna aika wa kungiyar daga baya ma har su koma ruwa. A yankunan da mayakan suka fito ma akan nuna shakku kan wannan shiri na sauya halin tsoffin mayakan na Boko Haram da suka tuba. Vivian Bolongu ita ce shugabar kungiyar Social Action Nigeria mai tallafawa al'ummomin Nigeria.
It appears that attention has only been rehabilitation attention.
Ta ce ga dukkan alamu ayyukan gyara halin ya ta'allaka ne akan 'yan tawayen, bayan kuma su ma'alumin da abin ya kare a kansu sun galabaita tare da shiga yanayi na ƙimuwa, kuma su ma akwai buƙatar a saba musu wani shiri da zai dawo da su cikin hayyacinsu, su ma a warkar da su daga mummunan al'amuran da suka gani, amma ni ban ga an yi wani abu makamancin hakan ba. Belengu ta kara da cewa mai da tsofaffin mayakan cikin al'ummar da suka cutar abu ne mai matukar wuya.
These are communities that have been abducted en masse.
Ta ce waɗannan al'ummomi ne da aka yi ta garkuwa da su, an yi wa matansu fyaɗe, wasu yara suna kallo aka kashe iyayensu. Irin wannan al'amari kan zauna a zukatan mutane na wani tsawon lokaci, ta yaya kake tunanin za su manta?
So how do you expect them to forget?
Tun daga shekarar 2009 kungiyar ta Boko Haram take kai hare-hare, inda take ikirarin kokarin kafa daular musulunci a arewacin Najeriya. Rikicin na Boko Haram ya halaka dubin dubatan mutane, ya kuma kwantsama har zuwa makwabtan kasashe irin su Niger, Chadi da Kamaru. A ranar Lahadin da ta gabata kuma mun tsaro suka ce mayakan Boko Haram 51 ne da iyalansu suka miƙa wuya tsakanin watan Yulin 2021 da watan Mayun bara.
To a gaida Abban Sunabil, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Faɗa mana me kike tsammani cikin gusa yi wa ne kalubale ne suke gaban su yanzu a matsayin su na zaɓen shugaba musamman yan rantsa da shi.
Ya rantsa da shi a kina an ga an je kotu an fito kotu tabbatar da shi da shi shi ne shugaban ƙasa shi ne da ke magana da kana, amma in ba a daga nan ba wannan haramtaccen gwamnati da ya dora kansa akai shi da za ta dubar da mu sun babban matsala ta farko.
Ko ma da a ce an zaɓe ka akan tsarin demokradiya da kowa ya dace ka ci zaɓe tsakanin da Allah kamar yadda Buhari ya ci zaɓe a 2015 wanda kowa ya jaga nasaranka, a haka ma kana da kalubale na hada kan 'yan Najeriya allantana ma irin wannan zaɓe da aka yi na 'yan hikimomi da 'yan dabaru.
Dabaru?
Iban, a to.
Gadon wanda aka kada shi ya faɗi ko da dan da kuke da mutum ka kada shi. Yadda yake ture-ture da yadda inda shi ne kan da kansa ya baji. Na ga in dai buga ta wanda bai zaɓe ya baji za ka ga irin ture-turen da zai yi. Saboda haka duk wannan maganganu kuna faɗa ne da mu ku samu kujerar ba.
To jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Idan Allah ya nuna mana ranar da Bola Ahmed Tinubu zai karbi ragaman mulki, wani irin kalubale yake jiran gwamnatin nan tashi sabuwa da za ta shigo cikin watan Mayu na wannan shekara da muke ciki? Sannan kuma shin Tinubu zai zo da nashi irin kasidu ne irin wanda Buhari ya zo da su lokacin da shi Buhari yace zai yaki da abubuwa guda uku da suka hada da tattalin arziki, sha'anin tsaro da kuma cin hanci da rashawa, ko kuma zai zo da nashi matsalolin daban da zai tankara ne? Bayan haka wasu na cewa kayan da Tinubu ya sha a Lagos da kuma wanda shugaban jam'iyyar APC Abdullahi Adamu ya sha a Nasarawa a zaben da aka yi na shugaban kasa duk wasu dabaru ne da jam'iyyar APC ta shirya da gangan domin ta nuna sahihancin wannan zabe. Wannan haka ne, wannan suna cikin abubuwan da zamu taba a cikin wannan sabon shiri na tsaka mai wuya a yau da ke duba zaben da ya gabata na shugaban Najeriya da kuma yadda ita sabuwar gwamnatin za ta kasance. to amma kafin mu tsunduma cikin muhawara din ga wasu ra'ayoyi da suka shafi wannan zaben.
Sunana Laura Madusale.
Peter Obi da Atiku da suka hada kai yanzu suke cewa wai zabe ba a yi daidai ba. Wannan ba gaskiya bane. To daina jan hankalin mutane Najeriya ta fi kowa. Lokacin da suke hade a zaben da ya wuce kuri'u nawa suka samu? Yanzu in an hada kuri'un su nawa ne? Babu wani asaran da suka yi. Su ne rashin zaman lafiyansu da rashin yi wa juna nasiha a kansu suka tarwatse kowa ya koma gefe. Amma kuri'un su da suka samu lokacin da suke tsaye Peter Obi mataimaki a cikin shugaban kasa kuri'un yanzu haka su din ne in ka hada kuri'un su na yanzu. Saboda haka ba wani magurin da aka musu. Rashin hadin kansu ne ya jawo musu.
To madalla yanzu zan sake hada ku da Nasiru Adamu Hikaya wakilin mu na Abuja da ya gayyato wakilan jam'iyyu guda uku wato Sanusi Baban Tanko Bayan Bauchi na jam'iyyar APC da Yusuf Ardo na jam'iyyar PDP da kuma Ibrahim Husaini Abdulkarim na jam'iyyar Labour Party domin su duba wannan zabe da kuma abin da ke gaban Najeriya. To malamai ba tare da bata lokaci ba to bismillah.
Wadanne manyan kalubale ne shi ne guzuri cin kara yanzu akan tsadashi?
Eh ai tsaro daga daya economy da kan tattalin arzikin kasar nan dole ga yanku magana akai su ne manyan manyan abubuwa ya komi ya tsada
kuma don gode ake faɗa lokacin ka mai mun har mun zo dindar ABC iri din ne
ai na ga maka ba ya ba agenda da ABC ba wai ma agenda ABC ko agenda shi zai zo da agenda sa na ga ro mu mutanen arewa ba mu ce za mu goye bayan tilmu ba sai da muka zauna da shi duk wannan abubuwa da muke da fama da zuwa arewacin Najeriya da Najeriya da wanda muka tattauna kuma yace shi zai zo da nasa agenda wanda zai tabbatar da abubuwan da sun gero saboda haka ba zai muka bashi
ai mazu karim fada mana me kike tsammani tilmu zai yi wa ne kalubale ne suke gaban sai zuwa matsayinsa na zababin shugaba musamman yan zan tsada shi
a yan tsada shi kina an ga an je kotu an fito ko ta tabbatar da shi da shi shine shugaban kasa shine da kike magana kana amma in ba daga nan ba wannan haramtaccen gwamnati da ya dora kansa akai shi da za ta fara zama mishin babban matsala ta farko so azum an je an kai shi mun kai shi kotu ya je kotu ta tabbatar da shi amma duka an samu mana wannan labari an rantsar da shi babban abin da zai fara shiga kan shine cece ku can da ke tsakanin fatan shi kahin ka hita cikin gidan shi zai fara gyara a cikin gidan shi wa za a sa ciki wa za a cire ciki a lokacin nan ne waɗannan da suka kulle idan su suna ganin yana gina kowa ranar za su dasu ba mu labarin wani ne kinu za su gancewa gina mutane yake ko kuma kok yake da shi wasu mutane ne ya tsingire su gogoro waɗanda suke kai mishi kaya kaza musu da kaya su ne ake ciki kuma suna ko kuna ganin za a buɗe mu hukuma ku shiga za ku gani za ku dawo za ku ba mu labari na ɗaya kenan na biyu kini bayan akwai labarin da yana da transactional leadership yana amfani da mutane ne kan cinikayya ya faɗi abin da ya kaso ya baka kai mishi da malamanmu da gwamnoninmu dukkan su abin da yake faɗi a cikin sirri idan yana zuwa normal sai ce sun tsammanin ni wawa ne babu state inda nake zan je sai na tura kuɗi na a ce gwamna yana dan APC amma ba zan iya zuwa taro ba sai na ba su kuɗi yace duka waɗanda suka yanke wannan ayyukan da suka yi yace kowa bane zamani kowa shi ya zuwa ba da to babban abin da babban abin shine yau da ardo kuma za mu rubuta mu aji za ka ga yadda zai je magana a ce ban ta an biya aikin da kai biyan ka muke kai aikin ka
abin da zai zo fara mana me kike tsammani menene tunanin ka kan mulkin kalubalen da ke gaban zababin shugaba Bola Tinubu
babban kalubale da zai fuskanta shine hada kan dan kasa domin ita kasar Najeriya kasa ce wadda take bangarori daban-daban yare daban addini daban yanki daban wato ko ma da a ce an zabe ka akan tsarin demokradiya da kowa ya dace shi ka ci zabe tsakanin da Allah kamar yadda Buhari ya ci zabe a 2015 wanda kowa ya dace da nasaranka a haka ma kana da kalubale na hada kan yan Najeriya wallantana ma irin wannan zabe da aka yi na yan hikimomi da yan dabaru to fa tsari ma na amfani da professors and training officer ya kamata a duba shi a Najeriya saboda duk da aka fara zabe shi kuma ba mu magana
ga dan wanda aka kada shi ya fadi ko da dan ga kuke da mutum ka kada shi yadda yake ture ture da yadda inda shi ne kan da kansa ya bani na ga inda ya buga kamar da bai zaji ya fadi zaka ga irin ture ture da zai amma fa ba wani ko yayi zaka ga ta shi saboda haka duk wannan maganganu kuna faɗa ne dan ku samu kujera ba kuma wannan ba maganganun da ya kamata ku yi bayan ayyukan zabe bane maganganu ne wannan ya kamata ku yi shi
Na sashen sanin muryar Amurka daga nan ɗakin ɗaukar shirye-shirye na gidan talabijin na Tozali wanda ke hulɗa da muryar Amurka. Barana ta maganin abubuwan addini da suka shigo cikin siyasa na. Na zo da mu taho daga farko ko kuma bayanan wasu gwamnoni da suka tsaya takarar watakila majalisar da sadu sun faɗi an yagun mamaki ko kuma an kada su. Kamar shugaban APC Abdullahi Adamu.
Wannan duk magana ga Allah. Wannan magana ne wanda gwamnati ne za ta dakata da hidon yana tsoron a gyara shi da shi ko kada.
Ma'ana mutane ne suka zo suka yi zabe.
Mutane ne suka tada shi.
Yawwa.
Gwamnati da an kawo sun fito duk gwamnati mu da aka rasu. Ba su ko ne ba saboda haka an nuna gaskiya a wannan ai ne ba abinda zan ga ai wannan kala. Kuma wannan ba ta bai ga wannan
a lokacin da shi gola tiru abinda ya ta fama da shi an ce ya yi ya ɗauki dan takara mafimakinsa musulmi da ake kira abin muslim ake to wannan ya wahal da takararsa wajen wasu da suka APC din har aka samu irinsu Babakir David Law aka samu irinsu
To masu sauraron mu abinda ya sauka kenan sai kuma shirinmu na hantsi lokacin da za mu gabatar muku da sauran abubuwa da muhimmanci sai Allah ya kai mu ku ci gaba da kasancewa da mu ku sha labarai da wasu shirye-shirye masu kayatarwa mun gode.